بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 25 ga watan Ramadan shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Maris 2025 daga masallacin Area 8 a nan garki cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke karatu a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine darasinmu na 17 insha Allah cikin darussa na tafsirin suratul baqara muna tattaunawa game da fadin Allah madaukakin sarki wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa na'am
a'udhu billahi minash shaitani rajim min hamdihi wa nasbihi wa yasbihi wa yasbihi
Allah madaukakin sarki ya ce wa idh qala rabbuka lil malaika kuma ka ambata musu sa'ad da ubangijinka ya ce da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan halicci wanda zai mai gurbi na a cikin ƙasa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu nan zaka sanya ne a cikin ta wanda zai yi barna wa yasfiku dima'a ya zubar da jinan naki wa nahnu nusabbihu bihamdika kuma mu muna tsarkake sunanka da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka ya Allah qala sai yace inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abinda baku sani ba wannan aya ita ce aya ta 30 a cikin wannan sura mai albarka ita ce kuma farkon bayani game da kissar halitta annabi Adam alaihi salam mun fara tattauna abin da ke cikin ta tun daga kan wato fadin Allah din wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah yace zai sanya mai a bayan ƙasa zai sanya wanda zai maye gurbin sa wannan maye din shine annabi Adam alaihi salam ko kuma a ce dukkanin bil adama da shi annabi Adam da ainihin ƴaƴan shi gabaki ɗayan su mun fara jin maganganun da malamai suka yi game da muhimmancin samar da tsari na shugabanci a cikin al'ummar musulmi a duk inda suke wanda kuma haka yana daga cikin larurar rayuwarsu wanda ba za su tsira ba in babu shi al-imamu ibnu ashur yana cewa fa kanatil ayatu min hadha al-wajhi ima'un ima'an ila hajati al-bashari ila iqamati khalifatin li tanfidhi al-fasli bayna an-nasi fi munaza'ati wannan aya tana nuni zuwa ga tsananin buƙatar mutane zuwa ga tsayida shugaba wanda zai dinga raba rigingimu tsakankanin mutane idla yastaqimu nizamu yajma'u an-nasa biduni zalika domin babu inda za a tara mutane a zauna lafiya idan babu shugabanci haka nan shi ma ash-shankiti a cikin adwa'ul bayan yake cewa min al-wadhihi al-ma'lumi min darurati ad-dini أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة. يعني إذا كان أبن ديك دولة أسني نتكين سأل رأيو مسلمين شين يتوى دولة المسلمين يزمسنا للشغبة وان دا أكي جمس لا أكي مس بيايا هكذا مالا عبد الله وندو عبد الله أنفوديو رحمة الله عليه شما يكي يتوى وعلم كسني anna nasbal imami wajibun alal muslimina shar'an wa ijma'an, sanya shugaba a cikin musulmi wajibi ne a shar'ance, wajibi ne wanda musulmai suka yi ijma'i a kansa. Sai yake cewa qala al-laqani fayukhatabu bihi jami'ul umma min sa'ati mautihi alayhi salam ila qiyamis sa'a. Saboda haka ake ce ma duk wani wanda ya zama shugaba ake ce mishi khalifa, tun daga wanda ya bi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama. Idan aka ce wani shine shugaban musulmi, to ya halasta a kira shi khalifa, saboda Allah ne da kanshi ya kira shi da wannan suna da ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Haka wa malam Abdullahi Gondo ya ambata a cikin littafin sa mai suna diya'ul hukami fima lahum wa alayhim min al ahkami. Shugabanci a musulunci ana raba shi zuwa gida hudu, kamar da shi Abdullahi Gondo ya ambata. Akwai wanda ake ce mata imamatu wahayin, shugabanci na wahayi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Allah ne ya masa wahayi, ya bashi annabta, ya aiko shi da sakon manzanci, daga nan kuma yayi azumin leadership na al'umma gabaki daya, da shi da waɗanda suka biyo bayansa wanda aka kira da suna khilafatu nubuwa, wato waɗanda suka maye gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa salo na annabta, kamar da zamu zo mu ci. Wannan shine nau'i na farko na shugabanci. Wannan zaɓi ne daga Allah, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi, kamar da kuma Allah ya zaɓi wasu annabawa sun yi annabta sun yi sarauta, irin Yusuf alaihi salam, irin annabi Sulaiman, da babansa annabi Dawud, da ire-irensu sun yi annabta kuma sun yi sarauta sun yi shugabanci. Akwai kuma abin da ake cema na biyu, akwai kuma da ake ce mata khilaf imamatu wirasa. Imamatu wirasa shine shugabanci na gadan annabta, wanda ake yin shi ta hanyar ilimi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama'u warathatul anbiya. To wanda duk ya samu nasibi a cikin ilimin annabta, to yana da wani nasibi a cikin gadan shugabanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta fuskar shugabancin addini. Kuma ma koda Allah yake cewa wati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa annabi da'a, kuma ku yi da'a ga shuwagabanni a cikinku. A nan shuwagabanni iri biyu, shuwagabanni na mulki da kuma shuwagabanni na ilimi, shine nau'i na biyu abinda ake cema imamatu wirasa. Sannan sai kuma akwai imamatu ibada, shugabanci na bauta Allah, shine limancin sallah na yau da kullum, limancin sallah na juma'a, na tahajjudi, na idi, wannan shi ma shugabanci. Amma shi shugabanci ne wanda ibada ce, wanda yake yin sa al-aslu, baya da bukatar komai a duniya a wurin mutane, abinda ke wurin Allah kawai yake nema. Sai kuma nau'i na hudu shine imamatu maslahatin, shugabanci na bukatar gyaran al'umma da management din kasashen musulmai, wanda shine khilafa din da yake magana nan, shine al-khilafatul uzma. Wanda ke rike da wannan shugabanci, to duk waɗancan ma kasan shi suke. Wanda ke rike da shugabanci na sulta, to a kasan shi limamai suke, a kasan shi malamai suke, a kasan shi kowa yake. Saboda shi yana rike da asalin abu mafi nauyi, shine gudanar da dan adam, gudanar da mutane da tsare-tsaren rayuwarsu. Waɗannan su ne nau'o'i guda hudu na ainihin shugabanci, kamar yadda al-allamatu Abdullahi ibn Fodi ya kawo a cikin littafinsa Diya'ul Hukami fima lahum wa alayhim min al-ahkami. Allah ya gafarta masa. A cikin hadisi da ainihin wato al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin musnad ɗinsa, da shi da Abu Dawud at-Tayalisi a cikin nashi musnadin, daga sahabi Huzaifatu ɗan Yaman radiyallahu anhu. Huzaifatu ɗan Yaman yake ba mu labarin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wato abinda zai faru game da shugabanci a musulunci, da canje-canjen da za a samu na yanayin shugabanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum fin nubuwati ma sha Allahu an takuna. A yanzu dai Annabi yake magana, in ji shi sallallahu alaihi wasallama, yace kuna cikin tsarin shugabanci na annabta, shine wancan khilafatu ko imamatu nubuwa. yace za ku zauna a cikin wannan shugabanci irin na annabta iya yadda Allah ya so thumma yarfa'uha idza sha'a an yarfa'a sannan sai Allah ya cire wannan shugabancin a cikin mutane ran da ya so annabin nan ya koma gare shi kuma haka ya faru ran da Allah madaukakin sarki ya dauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi rayuwarsa daga nan wahayi ya tsaya annabta ta tsaya babu sauran annabta sai dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari na gadan ilimi da gadan alqur'ani da gadan sunnarsa alaihi salatu wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce thumma takunu khilafatun sannan kuma sai ayi halifanci alamin hajin nubuwa wannan halifanci a bisa tsarin annabta fatakunu ma sha Allahu an takuna wannan halifanci zai wanzu iya yadda Allah madaukakin sarki yaso a cikin wata riwaya ta Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana yake cewa wannan halifanci a bayansa zai kasance na shekara 30 ne cif wannan shekaru 30 sune shekarun da Sayyidina Abubakar Siddiq da Umar al-Faruq da Uthman ibn Nuray da Ali Abul Hasanain radiyallahu anhum ajma'in wannan shugabannin kalisa fa shekarun da suka yi zaka samu shekara 29 ne da wata 6 cikon wata 6 shine shugabancin Hasan dan Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu wa an abihi wa salawatullahi wa salamuhu ala jaddihi wannan shugabannin sune suka yi shugabanci a bisa manhajin annabta su ake ce musu al-khulafa'u ar-rashiduna to daga nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace thumma yarfa'uha idza sha'a an yarfa'aha sannan sai kuma Allah ya dauke wannan shugabanci akan manhajin annabta a ran da Allah ya so dauke shi thumma yakunu mulkan 'adzan sai kuma a zo ayi sarauta wadda masu ita za su dinga rike ta da karfin tsiya duk wanda ya ansa to sai dai mutuwa ta raba shi da shugabancin ba wanda zai ba wani magana karba karba ko wani tenuwa ko murabus sai dai in a kashe shi ko kuma ta Allah ta dauke shi shine mulkan adal ko mulkan abudal sarauta wadda ake kame ta a cije ta fa yakunu masha Allahu an yakunu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma za a yi shi iya yadda Allah ya so thumma yarfa'uha in sha'a an yarfa'aha sannan Allah madaukakin sarki ya cira ce wannan san da yaso thumma takunu jabariyatan nabi sallallahu alaihi wasallam ce daga nan kuma sai ayi sarauta ta jabbiranci ta zalunci ta kama karya irin wanda nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna min ba'di asaratan wa ashiya'a takrahunaha za ku ga san kai da abubuwan da ba ku so nabi sallallahu alaihi wasallam ce za ayi sarakuna da shugabanni mutane ne amma kamar zakoka kamar kyarkeci saboda zalunci yace za su yi babakere za su yi kisan kai za su kwace komai na maslaha al'umma su tattare shi irin wannan shugaban da ka gana shugabannin da ake annabi ya bayani akan za a yi su aka ce to ya za a yi ya manzo Allah shin ba za a yi fito na fito a yaki da su ba yace ku yi hakuri ku ba su haƙoƙinsu da Allah ya ce ku ba su sauran kuma ku yi Allah ya isa ku an shina ku a gurin Allah to shine an takuna summa takunu jabariyatan sannan ai mulki na kama karya fatakunu masha Allah wannan mulki na kama karya shi ma zai kasance iya yadda Allah ya so summa yarfa'uha idza sha'a an yarfa'aha sannan sai kuma Allah ya dauke wannan mulkin na zalunci a ƙarshen duniya summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwa sannan kuma za a sake dawo da halifanci ƙarshen duniya a bisa tsarin annabta din can na farko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan marahil ne guda biyar muka lura farko akwai marhalar da shi yayin shugabanci shine annabta kenan bayan annabta sai kuma khilafatul nubuwa ita ce halifancin Abubakar da Umar da Usman da Ali kamar yadda muka ambata radiyallahu anhu daga nan kuma sai al-mulkul adud mulki na gargajiya shine ya fara daga zamanin halifancin Banu Umayya daga kan Muawiyah dan Abi Sufyan radiyallahu anhu an abihi har zuwa halifancin Banu Umayya Banu Abbas da sauran daulolin musulunci duka waɗannan mulki ne na gargajiya kowa in ya hau sai ya mutu kafin ya mutu kuma ya gama tsara wa ƴaƴan shi su ma ƴaƴan nashi duk wanda ya hau sai kuma ya kautar da ƴan uwan shi sake sa ƴaƴan shi shi ma idan babansa ya ce to dana wani da dana wani da dana wani sune sarakuna da za su yi a bayana, idan dana farko ya sai ya kautar da yan'uwan shi ma sai ya yi shi saboda san kai. To wannan shi aka yi ta yi a ƙasashen musulmai har zuwa nan kurkusa shekara 100 baya a 1924 lokacin da aka karya daula ta ƙarshe ta musulunci wanda aka fi sani da suna daular Uthmaniyya wanda ke ƙasar Turkiya, wanda Turawa suka haɗu da wasu munafukai a cikin musulmai aka ƙarasa ta, don dama ta riga ta gama yin rauni, tarihi ne mai tsayi. To daga nan kuma sai aka fara mulki na jabberanci, shine na zalunci, tunda aka dawo da abin da ake cewa demokaradiyya da mulkin soja da mulkin farar hula. To daga nan shi ake kamar yadda kowa yake gani, duk wanda ya hau mulki to kawai ya hau ne a madadin kanshi da iyalanshi da na kusa da shi, ya azurta su, ya azurta kanshi, ya yanke hukunce-hukuncen da ya ga dama. Mutane in sun ga dama su bi, in sun ga dama su mutu, oho su suka jiyu. Wannan shi ake yanzu a duka duniya, Allah ya tsare mu. To wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsu. Mataki na biyar shine bayan dawowar mahadi al-muntazar, mahadi jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a ƙarshen duniya da shi da Annabi Isa alaihi salam za su dawo da al'amarin shugabanci a bisa tsarin musulunci, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Imam Muslim cewa za a yi halifofi a ƙarshen duniya hatsi yawa, sannan kuma Allah zai sauko da Annabi Isa daga sama kuma ya tada mahadi a cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dawo da al'umma shari'a ta musulunci. A malamai sun yi magana akan shin ya halasta a kira wanda ba waɗancan guda huɗun Sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali, ko ya halasta a ci gaba da kiransu da suna khalifa? Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa cikin mujalladinta na 35 ya bada amsa akan wannan fatawa cewa ya halasta, ko da ba suna kan tafarkin annabta bane, ya halasta a kira su da suna khalifa idan suna shugabanci irin wannan. Saboda a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar, banu isra'ila sun kasance annabawa sune shugabanninsu, isan da wani annabi ya rasu sai Allah ya tashi wani annabi sai ya zama a bayansa. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innahu la nabiyya ba'd, to amma ni babu annabi a bayana, amma sai ya ce wa satakunu khulafa, amma za a yi halifofi fa yakthiruna hassi yawa. Gaga annabi ya kira su da suna halifofi, kuma tunda ya ce za su yi yawa su wuce guda huɗu nan, da haka babu laifi ana iya kiransu da sunan ainihin wato halifofi ɗin, babu laifi insha Allah. Akwai wata magana ta Limamu Almawardi, mun ambace shi jiya har ne kuskuren kiran sunan littafin shi da suna Al-Ahkamu Sultaniya, ba sunan littafin shi kenan ba, wannan littafin na ainihin wani malami ne daban. Shi sunan littafin shi Adabu Duniya Waddi, Adabu Duniya Waddi, ana buga shi a cikin 09. To a cikin wannan littafi na Adabu Duniya Waddi shi ne Almawardi yake cewa wa'alam anna ma bihi tasduhu duniya hatta tasira ahwaluha muntazima wa umuruha multa'ima sittatu ashiya'i, ce duniya ba ta zama lafiya, ba a samun kyakkyawar rayuwa a cikin al'umma sai an samu abubuwa guda huɗu, yace waɗannan abubuwan idan babu su to ba a zama lafiya. Da gwargwadon yadda aka samu raguwarsu, da gwargwadon yadda za a samu raguwa a cikin balancing na kyakkyawar rayuwa a cikin al'ummar ɗan adam. Wannan littafi ne na wani malami wanda yake mashuhuri akan wato kamar ka ce political economy, wani malami ne gama gariba, shi ne yake irin wannan magana, yake cewa na farko dole a samu dinin muttaba, dole a samu addini wanda mutane suke bi, sabon wannan addinin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne, amma dai mutane ba sa zama haka la dina lahu. So da haka za ka ga ita kanta wannan nazariya ta Allah diniya ta atheism ta free thinking, to ita kanta ƙara wargaza duniya take. Gara a ce akwai addini ko da mara kyau, a ce mutane suna yin addininsu ko da kiristanci ne, koda irin addini ne irin na Shi'a Imaniya da ake yi a kasar Lebanon ko kasar Iran, to amma dai zama mutane suna da wani addini da suke bi wanda yake saka musu dokoki da za su hana su yin kaza ko kuma su sa su yi kaza. Allah bai bar dan adam ya zauna kamar rayuwar dabba babu addini ba. Abu na farko kenan, wajibi ne zama akwai addini da ake bi. Kisa yana daga cikin kurakurai a cikin tsarin shugabanci a ƙasashenmu da ake cewa wai ba ruwan gwamnati da addini. Ta yi watsi da abu mafi girma da zai gyara mata al'umma, ta yi watsi da shi. Domin yanzu ka kalla ka ga yadda misali mutane suke taruwa, idan aka ce za a yi sallar Juma'a ko za a yi sallar Idi ko an zo wajen karatu, babu wanda yake tinsasa musu, babu wanda yake gaya musu cewa sai sun zo, amma za su zo su zauna kuma su saurari abin da ake faɗa kuma su bi wannan magana. Yayin da inda za a ce 'yan siyasa ne suke zo su tara mutane a constituency ɗinsu, ba za su iya tara su bai sun ba su kuɗi, sai an yi ƙarya, sai an ba su kuɗi, kuma sai an zo da jami'an tsaro ana barazana. Amma idan na addini ne, kowa ya yarda zai je addininsa saboda ya gamsu cewa wannan harka ana so ne a gyara mai rayuwarshi da lahirarsa. Na za a gane wacce magana ƙarya ce, abun su shugabannin sun san kuma ƙarya ce. Randa suke buƙatar consent ɗin mutane ko ra'ayin mutane ko vote ɗinsu, sun san yadda suke yi su shigo cikin wurin da ake ibada. Sai dai kawai ka ji a cikin mambari ko ana ta bayani akan siyasa, saboda sun shigo sun gane cewa lalle wannan platform ɗin zai musu amfani, amma daga nan sai su ce ba ruwansu da addini. Kaga ƙarya suke shi, kuma kowa a cikinsu ya kama hanya ya tafi Makka yana addu'a, ko kuma in baban shi ta mutu dole a nemo limam. Ai da sai ya ce duk ba ruwan shi da wannan gaba ɗaya, tunda shi ɗan tusa ne, ba ruwan shi da addini. Allah ya kyauta. Abu na biyu shine wa sultanun qahir, da kuma shugaba wanda yake da ƙarfin mulki, in ji Al-Mawardi, wanda ya isa ya sa a yi kuma ya isa ya hana a bari. Ba shugaba wanda zai zama talaɓaɓuwa magyalla ne, wanda bai da ƙarfin faɗa a je kana yi ka, wanda wasu ƴan kafin gwamna suka kewaye shi su suke jiya gwamnati, wannan ba shugaba ba ne. Ya kamata ya zama shugaba yana da haiba, yana da ƙarfin faɗa a ji, yana da sultani. Abu na uku Mawardi yake cewa wa adlun shamil, da kuma adalci wanda kowa zai ji cewa yana cikin aminci, ba za a zalunce shi. Idan mana shugaban nan ya tabbatar da adalci, mai ƙarfi bai zaluntar mara ƙarfi, mara ƙarfi bai cutar da mai ƙarfi, kowa yana tsaye a daidai matsayinsa. Wa amnun am, yace da kuma wato zaman lafiya, security, comprehensive security. Idan mutane suna cikin aminci, za su shiga, za su fita, za su yi tafiye-tafiye, za su je kasuwa, za su je gida da makaranta, ko ina cikin aminci game da rayuwarsu, game da addininsu, game da iyalansu, game da dukiyarsu, game da kasuwarsu. Aminci wani daga cikin abin da aka rasa a musamman ƙasashenmu na arewacin Najeriya, wanda suka samu cikin wannan halin haƙula'i da muke ciki. Ubangiji Allah kawai mana ɗauki. Wa khasbu darin, da kuma albarkar ƙasa, albarka ta fuskar noma da kiwo da kasuwanci da sana'a da gudanarwa, ya zama ƙasar tana da albarka, yadda kowa zai samu abin da zai ci ya sha ya sutura, ya yi gida, ya biya buƙatun iyalansa, ya yi arziki, ya wadata, zai ga ƙasa ta zauna lafiya. Abu na shida na ƙarke ya ce wa amalun fasihun, da kuma burin rayuwa da ɗan adam yake da ita, buɗaɗɗen buri wanda ya sa mutane su ta initiating ɗin creativity na kawo ci gaba a al'umma. To ga kallon waɗannan abubuwan sai ka ga mafi yawa mu a cikin ƙasashenmu yanzu mun rasa su, za mu ke cikin wannan halin haƙula'i ga shi. Addinin dai an bawa kowa yadda ya ga dama, shugabannin kuma galibinsu ba shugabanni ne waɗanda suke hawa mulkin ma da manufa ba. Za a zo ana fira da ɗan takara wanda yake so ya shugabanci, amma bai san ma in ya hau me zai yi, bai da blueprint akan me zai, kawai dai shi achievement ɗin shi kawai a ce ya samu kujerar, bai da wani abu beyond a rantsar da shi a matsayin gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa. So da haka an yi ba sai dai ya fara kawai trial and error, shi ake ta yi tsawon shekaru. Sannan kuma duk abin da ya kamata a samu na adalci to yana wahala, har ma adalci ya zama wata kalma wacce take wato baƙuwa a cikin mutane.
haba a santa ba ma ballantana kuma ai magana aminci mu da muke rayuwa a arewacin Najeriya mun bi kowa sanin wannan matsala da ake ciki musamman da suke yankunan da suke fama da matsaloli tun daga kan matsalolin da ake fama da su irin na Boko Haram zuwa wanda ake fama da su yanzu irin na banditry din nan da kidnapping da makamantan su kusan in ka lissafa arewacin Najeriya zaka ga wasu ƴan tsirarin jihohi ne kawai inda ake da aminci akwai inda illa asar tayi ba a ta akwai inda da ranar tsaka ma ba a tsira ba shekara da shekaru to ta yaya za a samu albarka noma ya gagara kasuwa ta gagara kiwo ya gagara mutane da dama sun yi hijira sun bar garuruwansu da ƙauyukansu da biranensu sannan kuma su shugabannin wannan ma baya cikin lissafin su wani lokaci ma sai dai abin da ya zama kawai wanda za a yi siyasa da shi a samu ƙarin sympathy ɗin mutane Allah ya kyauta sannan kuma sanadiyar waɗannan abubuwan sai biyun suka lalace domin dama waɗancan biyun nan na ƙarshe samun albarkar ƙasa da samun burace-burace a rayuwa duka suna ta'allaƙe da waɗancan ne in an gyara ƙasa aka gyara wato zaman lafiya aka samu al'umma take da tunani da addini to daga nan ne za a samu investment daga nan ne za a samu haɓakan al'umma daga nan ne za a attracting foreign investors to duka wannan babu Allah ya kawo mana sauki waɗannan duka maganganun almawardi ne a cikin adabu duniya waddi duk muna magana ne akan dan magana muhimmancin shugaba wanda idan aka same shi zai samu da waɗancan domin shi ne zai kame hannun azzalumai ya hana su zalunci sannan ya samar da yanayi wanda mutane za su samu abin da za su rayu su yi arziki su samu rayuwa mai daɗi sannan shi ne kuma zai kafa dokoki da za su ba mutane wato za su ja kunnen mutane a kan yin abin da ya dace su hana su kuma yin abin da bai dace ba Allah ya ci gaba da cewa qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima malaiku suka ce yanzu kai yanzu Allah kana ba mu labari ne cewa za ka sanya wanda za su zubar da jini a ciki su yi barna al-imamu kutubi yake cewa mun sani mala'iku ba su san gaibu ba ko mala'iku ba sa shiga gaba ga Allah kamar yadda muka ji la yasbiqunahu bil qawli ba sa wannan kuma a zahirin shi yake kama da kamar suna zangayi kamar suna ci da zuci ba su tsaya sun ji me za a faɗa musu sannan kuma mun san cewa mala'iku ba sa sabawa Allah kuma ba sa challenging dokar da Allah yake so ya kafa ko abin da ya faɗa domin mun ji cewa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan kuma a ɗabi'ar su ba su da ɗabi'ar hasada dan mahasadi shine idan an ce za a ba wani kaza da ce a wani kuma za a ba to kuma su ba su da ɗabi'ar hasada to me yasa mala'iku suka yi wannan magana kamar yadda Ibn Kathir yake cewa wa qaulul mala'ikati hadha laysa ala wajhi li'tiradi ala Allah wannan magana ta mala'iku ba wai suna jayayya da Allah bane wala ala wajhi alhasad li bani adama ba kuma suna wa mutane hasada bane wa inna ma huwa su'alu isti'lamin waqti wastikshafin an alhikmati fi dalika suna tambaya ne dan su san meye hikimar haka su a ganin su kamar yadda suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka mu ne kullum muke girmama ka da godiya da ambato da tsarkakewa me yasa ba za a ce mu mala'iku mu je mu zauna a duniya ba dan mi ta yin abin da muka saba yanzu a sama me yasa za a halicci wasu halittu waɗanda ba za su iya wannan aikin ba shine Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba asali abin da ake nufi tasbihi shine tsarkake Allah in an danganta shi ga Allah tsarkake Allah kenan shine at-tasbih kamar fadin subhanallahi 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 shi kuma at-taqdis shi kuma shine wato girmama Allah kamar suna cewa subbuhun quddusun Allah mai tsarki mai girma subbuhun quddusun suna ta wannan irin tasbihi sai Allah ya ce qala inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni Allah na san abinda ba ku sani ba na maslahar da ke cikin wannan aikin da zan yi ku ba ku san shi ba ta haka ku banni na yi abinda zan yi tabbas mutane za su zo da barna amma zan turo manzanni
da annabawa, zan samar da siddiƙai da shahidai da malamai da zuhad da masu bauta Allah da salihai da waliyai waɗanda za su yi aikin da Allah yake so. Shi yasa ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana da mala'iku waɗanda suke zuwa su ɗauki bayanai. To lokacin canjin aikinsu shi ne lokacin sallah asubahi, waɗanda za su tafi za su bar musulmai suna sallah asuba, wanda za su zuwa tare da su suna sallah asubahi. So da kowa waɗanda yanzu sun je ba da rahoto, haka ce me kuka je kuka tare da bayina suna yi, za su ce mun tare da su suna sallah jiya da suka zo sallah ake. Kuma yanzu da za su tafi bayan 24 hours za su ra'anshe su duty, kuma sun basu suna sallah, za su ce mun je mun tare da su suna sallah, kuma yanzu mun basu suna sallah. Wasu malamai shine suka ce shine ma'anan a alamu ma la ta'lamuna, wato za ku zo duniya da kanku ku ga abin da ke faruwa, ibada za a yi ta yi. To wannan aya kamar sauran ayoyin da ke cikin wannan gaba suna da fiqhu da yawa. Daga ciki na farko shine akwai zamu fahimci muhimmancin al-i'lam anil umuril jasima wal mashari'il jabbara, kamar da malamai suka ce. Wato duk sanda za a yi wani babban aiki, za a yi wani project mai girma, to yana buƙatan advertisement, yana buƙatan a faɗe shi kafin a yi. Ina muka cire wannan da Allah ya sanar da mala'iku cewa zai yi halitta a duniya? Shine Ubangijin halittan, su ma halittun shi ne, yana da damar ya yi ba da saninsa ba sai dai su gaye. Amma Allah yana koya mana darasi ne cewa duk sanda za ka gabatar da wani abu muhimmi, to yana da kyau mutanen da suke tare da kai su sani, a matsayinka na shugaba, a matsayinka na gwamna ko minista ko director ko a matsayinka na mai gida, duk wani muhimmin abu da za ka yi to waɗanda suke stakeholders su san me za a yi. Kada kawai a waye gari a gidanka kawai sai a ga ana shigowa da siminti da tiles da ma'aikata kawai ka ce renovation za a yi, ba gaya wa kowa a gidan. Za ka ruɗa mutanen gida, ya kamata ka ba su notice cewa na fa shirya za a yi gyara a gidan nan. Haka da za a waye gari yanzu kawai a cikin garin nan na Abuja, sai kawai mutane sun fito da safe za su tafi aiki kawai su ga an datse wata babban hanya kawai ana gyara, za su shiga cikin kunci. Amma idan aka ce ministan Abuja ko director FCTA ko wane ne ya sa an sanar cewa za a yi gyara a hanya kaza, mutane su sani, to za a rage musu matsalolin da za su fada ciki. To haka irin mutanen da suke sai dai kawai mutum sai dai matar shi kawai ta ga yayi aure, rana a tsaka kawai shikenan, sai dai ta ji ana shigo da amarya, wata ta faɗi ta suma, wata daga ta kamu da ciwon zuciya, wannan babu mu'ashara mai kyau, baya cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Idan aka gaya mata kafin lokaci za ta rage tension ɗin, zai ragu kafin rana. Amma wannan shock ɗin, wata daga nan sai ta faɗi kawai ta samu paralyze ko kuma ta kama gudawa, sai an je an ɗora mata ƙarin ruwa, ana nan ana amarci kuma ana ta kai abinci asibiti. To saboda wannan yana nuna mana duk wani muhimmin abu idan za ka yi yana da kyau ya gaba sanarwa ta gabace shi, a san za a yi. Kada a ga ana yin wani abu kawai wanda zai zo da wani fassara na daban. Sannan wannan aya ta tabbatar mana da ƙaddara. Ƙaddara shi ne Allah ya riga ya zartar da abubuwan da zai, ya riga ya tsara ga abin da zai yi, ga san da zai yi, ta nan da ya halicci alƙalami ya ce mishi ka rubuta duk abin da zai faru. Sannan bayan wannan lokacin kuma Allah madaukakin sarki yana yin wato ana jaddada bayani game da ƙaddara ta kowane mutum, a yi mishi nashi documentation ɗin ƙaddararsa sanda yake cikin mahaifiyarsa. Sannan kuma ana yin na shekara-shekara, shi ne wanda ake a daren Lailatul Qadr kamar yadda muka sani. To Allah ya riga ya ƙaddara sai ya halicci annabi Adam, saboda haka ko da mala'iku sun kawo wata shawara, to ba wani shawarar nan tasu ba za ta yi aiki. Shine da Larabawa suke cewa la yughni hadharun an qadari, Bahaushe na cewa ƙaddara ta riga fata. Muka lura da kyau a cikin ayar cewa Allah ya yi inni ja'ilun fil ardi, bai ce inni ja'ilun fil jannati ba. Tun daga nan za mu gane Allah ya riga ya ƙaddara sai an zo wannan duniya, kuma sai an yi abin da ake a duniyar nan. Annabi Musa alaihi salam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa sun taɓa gamuwa da annabi Adam a wata mahaɗa. Malamai ba su iya gane meye mahaɗar ba, shi lokacin da aka yi Isra'i ne da aka tara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa, da Allah ya ce mishi was'al man arsalna min qablika min rusulina
aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu. An tarawa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin annabawa san da ya isra'i da mi'raj ya yi musu limancin sallah, sannan Allah ya ce to ka tambaye su ko akwai cikin su wanda aka bashi dama ya ga al'umma shi su bauta wani Allah. To wasu malamai sun ce anan ne annabi Musa kawai ya ga annabawa da yace kai ne Adam, yace to dama ina da matsala da kai. Shine yace mushi kai ka ja mana duk wannan abin da ya faru, da yanzu muna zama ma aljanna, kai ka ja mana gaba daya, ka je abinda aka ce kakkai ka je kai. Sai annabawa da yace mushi kai kuma kai ne Musa wanda Allah yake magana da kai, yace kware ni ne. Yace to ya kake zargi na da abinda Allah ya riga ya kaddara, kai yaya kai da kaddara da Allah ya kaddara maka da kai kisan kai? Shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi Adamu ya kura annabi Musa, ya kura hujjar shi, saboda dama Allah ya riga ya kaddara cewa sai an zo duniyan, saboda ka wannan zama aljanna dama transit ne, ya da zango ne, shi sa ba a ambace shi ba a nan, za a ambace shi a gaba insha Allah. Sannan shin annabi Adam alaihi salam annabi ne ko kawai baban mutane? Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah Adamu abuna kana nabiyyan aw rasula, annabi ne shi ko manzo? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kana rasulan ursila ila banihi, ya kasance manzo ne da Allah ya aiko shi zuwa ga ƴaƴansa waɗanda ya haifa, immediate family ɗinsa, ƴaƴansa to Allah ya aiko shi zuwa gare su. Da muka ji cewa mala'iku sun yi tambaya, tambayar da muka ji ɗin nan sun yi wa Allah, har muka ji cewa an ce tambayar ga matsayinta, malamai suka ce wannan yana nuna mana wato muhimmancin a ce a cikin al'umma dole akwai manya masu tunani waɗanda za su iya mashugaba, za su iya muraja'antarsa, za su iya nuna mushi abin da suka gani na ra'ayinsu, su ne ahlul hali wal aqal, su ne ahlul shura, wanda kuma za su iya hasashen abin da ya dace ko bai dace. Wato ba a so a samu shugaba ya zama yana da absolute power, yana da buƙatar mataimaka waɗanda wataƙila ba su gaza shi a shekaru ko experience ko sanin makamar shugabanci ba, kuma kada su zama ƴan amshin shata waɗanda kawai ƴan yassa ne. Ya zama da cewa za su iya critique, za su iya critique ɗin opinion ɗinsa, za su iya wato musayar zance cikin girmamawa, kuma su gaya mishi ga abin da ya dace. In ya zama da cewa Allah maɗaukin sarki ya ba mala'iku dama sun yi wannan, kuma za mu ji a cikin duka karatun babu inda Allah ya zargi mala'iku cewa dan me za ku tambaye ni, da yanda cewa abin da suka yi Allah bai kalle shi a matsayin laifi ba ke. Saboda haka ana buƙatar shugaba a duk inda yake, yana buƙatar masu faɗa masa wanda za su iya tattaunawa da shi, wanda za su ba shi shawara, wanda kuma za su iya cewa abu kaza da ka yanke hukunci shi kuskure ne. Sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da yake halifanci, haka ya kewaye fadarsa da masana cikin sahabbai, masana alqur'ani, masana hadisi, masana fiqh, su Ali ibn Abi Talib, su Zaid ibn Thabit, su Sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, har kuma yakan ce ma Sayyidina Ali so da dama kada Allah ya sa na rayu a garin da ba ka raye. So da dama zai yanke hukunci, Sayyidina Ali zai ce mishi me yasa kake hukunci kaza, ce saboda kaza, saboda to kuskure ne ka gyara. An samu wata mata kamar da Baihaqi ya ruwaito, an samu wata mata ba ta da miji, aka ganta da ciki. Umar ya ce aje aje fita. Ali ya taho da sauri yana jan mayafinsa, ya ce taya za ka ce aje aje fita? Ya ce to ga ciki kuma ba miji, ci ka bincike ta ya aka yi? Ce an bincike ta, ta ce suna fama da tsananin yunwa ne a garinsu, ta zo tana so ta samu abinci, wani bafulla ce makiyayin raƙuma ya ce ba zai ba ta ba sai ya sadu da ita, kuma ta samu ciki. Ya ce to ai wannan kaga mukaraha ce, an tuna sa mata ne bai halasta kashe ta. Haka game da ainihin wato abubuwa da yawa, Sayyidina Ali yakan samu kanshi a cikin irin wannan yanayi, yake gaya wa Sayyidina Umar abin da ya kamata yi. Saboda haka shugaba yana buƙatar mutanen kirki, masana masu ilimi, malamai na Allah, masana wanda suka goge a harkar shugabanci, da za su dinga ba shi shawarwari.
wani abu kuma da aka ƙara fitarwa anan shine ta ina ne mala'iku suka iya hasashen cewa dan adam idan yazo duniya zai yi barna me ya ba su wannan instinct din al-imam al-qurtubi abu abdullah yake cewa shi yana ganin sun fahimci haka ne daga sanin maddar da aka kirkira dan adam tunda su sun san maddar da aka yi su haske ne zaka suke da alkhairi zalla amma maddar da aka yi dan adam kasa ce kasan nan kuma kala kala kuma akan idan su aka yi wannan abu sun san cewa wannan kasa da aka hada iri daban-daban to babu shakka lallai akwai matsala ba zai a ce dukan ta ne kyau bace saboda suka san cewa za a samu cakudade ne alkhairi da rashin alkhairi a cikin rayuwar dan adam a bayan kasa shi zasu kai kokarin su kawo wannan itiradin ko su kawo wannan zancen nasu ko istilamin kamar yadda aka ce har ila yau a rashin wannan gaban malamai suka ce wannan yana cewa wato shi dan adam ana mai hukunci ne bil aglab duk dan adam yana da nau'i na matsalolinsa yana da nau'i na alkhairinsa in ba ma'asumi ne annabin Allah ba saboda haka ana mai hukunci ne da abin da ya rinjaya idan alkhairi ya rinjaya a mai hukunci cewa mutumin kirki ne idan rashin alkhairi ya rinjaya a mai hukunci cewa ba mutumin kirki bane ko da yana da wani nasibi na kirki a cikinsa sannan kuma abin da suka yi fada cewa man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wannan yana nuna cewa waɗannan abubuwan guda biyu suna da gaskin abin da suke ɓata duniya gabaki ɗaya al-fasad suna nufin tunda kan shirka da sauran saban Allah da sauran abubuwa na rashin gaskiya da kuma uwa uba zubar da jinin mutanen da basu gani ba babu abin da ke ɓata ƙasa kamar shi yanzu jibai da zubar da jini ya ɓata ƙasashenmu ƙasashen yankin gabas da ake cewa north east a shekarun baya da yanzu kuma north west a waɗannan shekarun jibai da zubar da jini ya ɓata su ai kafin a fara wannan zubar da jinin ai ba za a ce ba a yin wani laifi a wajen ba amma duk da ana yin wasu laifuffuka ana zaune lafiya yanzu kamar nan Abuja da ba a zubar da jini ai ba za a ce komai lafiya da bane dole akwai laifukan da mutane suke na karya doka tsakaninsu da hukuma ko tsakaninsu da Allah amma in dai ba a zubar da jini to komai zai zauna komai ana iya yi amma can da ake zubar da jini jibe da al'amura suka lalace gabaki ɗaya Allah ubangiji zai kawo mana mafita sannan Allah madaukakin sarki da ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna a cikin su a cikin wannan akwai nuni zuwa ga cewa Allah shi ya fi sanin me zai kasance alkhairi game da shugabanci masu shugabanci wato irin wannan abin da muke a ce ai wane ne kawai in dai wane ne to an samu zaman lafiya in dai wane ne ƙasa ta gyaru kuskure ne babba ba mu maiwa da al'amarin ga Allah mu ce Allah ya mana zaɓin shugabanni na gari ba sai mu ce ai in dai wane ne kawai shi kenan ta gyaru in kuma mun gani sau nawa ake cewa sai wanan kuma yanzu ba ta gyarun ba guda nawa aka yi to shi ne a cikin wannan faɗin Allah inni a'lamu ma la ta'lamuna su mala'iku suna ganin su suka cancanta a kawo su duniya Allah ya ce ba su suka cancanta ba to haka kuma idan muka ga cewa wane ne kawai cancanta mu dinga tuna Allah yana ce mana inni a'lamu ma la ta'lamuna saboda ka duk sanda za a zabo ni shugaba mu yi iya namu amma mu bawa Allah kada mu shiga gaba ga Allah mu dinga cewa ai wane kawai da yazo ƙasa ta gyaru haka aka dinga wannan tereren akan shugabanni da yawa da aka yi a baya wanda kuma daga baya aka zo ana tsine musu albarka suna tsine mana muna tsine musu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafiya sharrin shugabanni sune waɗanda kuna jin haushin su suna jin haushin ku suna tsine muku kuna tsine musu Allah ya kyauta sannan a wannan aya har ila tana nuna mana cewa daga cikin abin da yake wajibi idan an nada shugabanni su yi shine wajibi ne su kare rayuwar mutane babu zubar da jini wajibi ne su hana duk wata barna tun daga kan barna a cikin addini barna a cikin mutunci barna a cikin zamantakewa duk abin da zai lalata ƙasa su hana su tare iyakoki su tare cikin ƙasa su kawo aminci su hana barna wannan shine babban aikin da Allah madaukakin sarki ya daura musu tare addinin mutane da mutuncinsu da dukiyarsu da sauransu sannan har ila yau kamar da muka ambata a baya maimaita wannan kissa da aka yi anan da wuraren da muka ambata cikin suratul a'rafi suratul hijri suratul bani isra'ila suratul kahfi suratul baha da suratul sad wannan sune wuraren da muka ambata inda aka ambaci kissa ku menene hikimar maimaita ta hikimar shine ko da yaushe a danga tuna wa dan adam meye asalin sa dan ya san shi kasashe ne sannan kuma dan ya san girman Allah da buwayarsa kuma dan ya san cewa wannan duniya gidan jarabawa ce kuma inda zamu zo mu ci gaba da fadan Allah fadan Allah barkin sarki qulna bi'u min ha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alayhim wala hum yahzanun zamu zo mu ci wannan insha Allah anan gaba bari mu attempting wasu daga cikin tambayoyi dan wata kila daga yau ba za mu samu halin amsa tambayoyi ba wasu daga cikin tambayoyi da aka yi ta rubutowa wasu za a ji ba mu amsa su ba akwai wanda a cikin tunaninmu muna ganin kamar ba su dace a yayata su a duniya ba public consumption ba saboda kan wanda yake da wannan tambayar ya ji ba amsa ba zai kira personally kuma an ga dacewa amsa mishi a amsa wasu kuma tambayoyi ne waɗanda an maimaita su wasu kuma zaka kawai tambayoyi ne kawai na yarfe wani ake wa yarfe da wani kake to ba zai zo ka ba za ka kawo tambaya ka sa mu a cikin rigimar da kake da wani ba akwai wanda misali ya tambaya wai ina hukunci masu bacci ana tafsiri to kaga wannan ko da akwai hukuncin ta yi da wani yake ko kuma duk wanda yake bacci dai ya san in ya bacci ya asara ne ko ba haka ba akalla da yayi asara bai ji abin da aka yi na ilimin ba bai ji abin da aka karantar ba wataƙila ma mala'iku idan sun zo yin lissafi su ce wannan tunda bacci yake ban da shi Allah ya kyauta wannan yake cewa mace ce ta riga ta biya kuɗin zuwa aikin hajji kuma sai mijinta ya rasu wato mace mai takaba ina hukuncin zuwan ta aikin hajji ta wannan mas'ala ce tsohuwa a cikin fiqhin musulunci asalin hadisin al-Furai'a bintu Malik ƴar uwar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa anha ita ce ta dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya manzo Allah mijina ya rasu gidan da ya banni ba ni da komai a gidan ka banni in koma gun dangi na in je in yi takaba nabi ya ce ba komai ki koma gun dangi ki hatta ku ta kofa masallaci sai annabi ya ce a dawo da ita yace me kika ce ma tace ka ji ka ga wannan tace a har sai kwana 140 din nan sun wuce 130 da go 4 ashhurin wa asha nabi ya ce ki hakuri ki zauna a gidan da mijinki yake kuke zaune da shi gidan haya ne ko gidan ku ne na kanku har sai an yi waɗannan kwanaki wannan shine al'aslu game da takaba cewa mace ta zauna inda mijinta yake kada kuma ta fita ta je ko ina sai inda ya zama dolan dole kamar a ce gidan damuna ta zo yana zuba zai rushe a kanta ko za ta fita ta je asibiti ko kuma irin ma'aikaciya ce a irin birni irin na Yamboko nan na Abuja ba ruwan gwamnati da cewa an mata rasuwa watakila ko in ta wuce kwana kaza ba ta dawo ba an bata casual leave watakila a bata kwaini watakila ta rasa aikinta kuma yanzu tana da tsananin buƙatar aikin fiye da ada tunda yanzu kuma ba zawara ce to wannan ya zama mata larura ko a ce ta yi sisan wani jarabawa za ta yi jarabawan residency na aikin asibiti ko za ta yi jarabawan Nigerian ba abin nan Nigerian legal education examination da ake na calling to the bar so ɗaya ake a shekara in ta yi missing sai wani shekara kuma babu refund kuma kuɗi ne masu yawa malamai suna ganin wannan za ta iya ba ta dama ta je ta yi ko wani abu makamancin haka to sai malamai suka yi rabu kashi biyu shin shi tafiya aikin hajji irin wannan larurar ce ta dole ko ba ta dole ba ce to nan ne suka samu sabani akwai wanda suke ganin kwata-kwata za ta haƙura da aikin hajji nan daga cikinsu akwai Khalifa Umar ɗan Khattab Umar ɗan Khattab ya kasance ma idan an taho daga Madina za a je aikin hajji yakan sa a yi wani checkpoint a wajen da ake ce mishi Al-Baida ya sa a dinga checking ya ce masu anguwa na cikin garin Madina su tsaya kowace mace za ta wuce ce wannan ba a ce mata ware ne wannan ba ya mutu ba to koma gida za ta tafi ki koma gida sai bai Umar anan yake mai da su gida haka yake a mazhabin wasu malamai cikin malaman Madina musamman Malikiya da mazhabin al-Imam Ahmad duka fatawar su ce. An samu wasu malamai kuma cikin malaman Madina har ila yau, kaman abin nan Malam Sayyidu Dan Musayyab, shi ya bada fatawa cewa za ta iya tafiya. Haka al-Imam Shafi'i shi ma fatawarsa kenan. Haka malamai da yawa kamar Ibn Qudamah al-Maqdisi a cikin littafinsa mai suna Al-Mughni ya kawo conditions. Conditions ɗin su ne, na farko kamar yadda Al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi an mai tambaya irin wannan, yana nan a cikin fatawa ɗinsa, kuma ya bada answer, elaborated answer. Ya yi elaborating magana cewa mace ce, irin yadda ake aikin haji a wannan zamani, mace ce ta kukuta ta biya kuɗin aikin haji ko an biya mata, kuma da izinin mijinta ya san za ta ci a cikin watannin da ake jira za a tafi aikin hajji sai rasu cikin Shawwal ko Zulƙa'ada. Sannan wannan kuɗi suna da yawa a wannan lokaci, kuɗi ne za ka iya cewa ya sai fortune, ya ishi mutum jari, na zai wajen miliyan tara ne ake magana ko miliyan goma, kaga ai kuɗi ne masu yawa. Sannan kuma opportunity biyan aikin hajjin ba kowa yake samu ya biya ba, akwai limited kujeru wani lokaci da kuɗinka ma sai ka rasa. Sannan ya ce, sannan ya zama cewa aikin hajjin hajjatul islami, wato aikin hajji ne na farilla za ta sauke da waɗannan conditions ɗin, wataƙila da shekaru ta riga ta tsufa, ko kuma hala 'ya'yanta ne suka haɗa kuɗi suka biya mata, ko wani kawunta ne attajiri ya biya mata, za ta rasa aikin hajji na farilla. Ba dole rayuwarta ta kai baɗi ba, tana da tsufa, ba dole in ma ta kai baɗin ta samu ba, limited kujeru da sauran ire-iren waɗannan conditionalities ɗin. Ya ce, to wannan yana ganin babu laifi da zai ta aikin majinta. Amma ƙarshe sai ya ce, wannan fatawar ba zai yi a ba da ita ga magari ba, kowane case na kowace mata da haka ya faru da ita sai a yi review ɗin case ɗin, a gaya wani malami masani ya dubi condition ɗinta, yana iya ya ba ta wannan fatawa gwargwadon abin da ya samu. To a nan kuma za mu iya ƙarawa da wani abu da ake a wasu ƙasashe. Ya kamata a ce hukumar alhazai, tunda ta musulmai ce, tana da window na wannan consideration, a ce akwai window na withdrawal ga matar da mijinta ya mutu. Idan wata mata ta samu irin wannan matsala, sai a je kotu da asibiti a an so certificate na mutuwa da abin da ake ce mishi, affidavit ko, sai a kai a yi submitting a hukumar alhazai daga local government zuwa jiha zuwa tarayya, a ba ta consideration cewa a aje mata kujerarta sai baki. Wannan abu ba zai gagara ba, abu ne mai sauƙi a yi mata wannan. A ce, to wance da ta biya kuɗin aikin haji ta samu larura na rasuwa, muna ganin bara a aje mata kuɗinta sai a yi mata adashi sai baɗi, in tana son refund a yi mata. Hukumar alhazai za ta iya wannan, dukkan musulmai suke gudanar da al'amarin, kuma ma malamai. Sai haka bai dace a ce wannan ya zama lakuna ko ya zama wani abu da ake overlooking, ba a san ya za a yi shi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Zance ne mai yawa akan wannan matsala, ina fata ya zama na taƙaita shi. Wannan yake cewa me ya kamata mace mai haila ta yi a wannan goman ƙarshe ɗin. Abin da ya kamata ta yi shi ne ta yi haƙuri ta zauna ta gama hailarta, amma za ta iya yin abin da duk ba sallah ba ne, tasbihi, istighfari, addu'a za ta iya yi a gidanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata, ku yi haƙuri, wannan shi ne abin da Allah ya halicci mata ‘ya’yan Hawwa’u. Ana ba su fata wani lokaci cewa su sha magani wanda zai hana haila. An tambayi al’allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a kan haka, ya ce indai maganin baya cutarwa to babu laifi, amma kuma ya tabbata waɗannan magunguna suna cutarwa, su da kamata su kiyaye amfani da su. Wannan ya ce malam da Allah, ina buƙata a jawo matasa kunni a kan illar zina da kuma girman hukuncinta. Ba shakka zina abu ne mai illa, kuma hukuncinta mummuna ne. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya gwama ta da manyan laifuka guda biyu, shirka da kisan kai. Waɗannan laifukan guda biyu su ne laifukan da duk wanda ya yi su baya tsira a lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun san dai abin da Allah ya faɗa game da shirka. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim ya ce, na kai na kawo wurin Allah ina roƙon ya bani ceton mutanen da suke kisan kai, Allah ya ce in fita batun su kawai. To da ka kisan kai, akwai malaman da suke ganin baya ga shirka, kisan kai ma dalili ne na tabbata a wuta. Kuma Allah ya haɗa su ya ce, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الله يهدا سسو uku yadda safa su a matsayin manya manya laifuka muna haka Allah yace wala taqrabu zina kar ku je kusa da zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila suratul isra Allah yace mummunan aiki ne kuma mummunar hanya ce da ayoyi da yawa ne haka nan qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana zina aka fara ambata shi al-fawahish zina da dangoginta da madugo da luwa'i duka su ne al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi da sauran sabuwa karshen aya saboda haka babu shakka akan cewa zina laifi ne kabira ce cikin kaba'ira kuma hukuncin ta sananne ne amma tunda ba a shari'ar musulunci shi yasa kowa sai ya ga yana cin banza kawai wanda duk yake ganin kamar ya ci banza to ya ci wahala haka matasa mu ji tsoron Allah mu tuba mu daina zina mu kame daga zinace zinace mu yi aure idan mun kasa aure Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mi ta'azzu amma ba mafita bace wannan baya ga irin matsaloli da cututtuka na duniya da kuma ma wato zina takan kasance kamar wata karfa ce da ke lalata rayuwar mutum da wuya kaga mutumin da ya maida zina sana'a kaga cewa ya samu rayuwa mai kyau sai daga baya kuma yazo yana nadama ko ya gamu da wani cuta ko wani bala'i ya auka masa bayan ya gama badalarsa yazo yana neman mafita saboda haka mu tsoron Allah mu tuba dan mu samu tsira a wurin Allah madaukakin sarki dan kuma mu samu rahamar sa a kodi yaushe Allah ka shirya mana matasan mu Allah ka sa su zama mutane masu kirki masu hankali masu biyayya Allah masu gujewa laifofin Allah laifukan da Allah ya haramta nasarari da nabi za mu saurara Allah insha Allah sai Allah ya kemu darasi na gobe wanda shine zai zama a wannan shekara darasin da zamu yi na ƙarshe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وادعيتنا وتهجدنا وتب علينا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من أتقائك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين